You jobless. Peace, Africa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masarare, assalamu alaikum da fata an wuni lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na dare na yau Alhamis 19 ga watan Oktoba shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa kimanin mutane 20,000 sun rasa matsugunansu sakamakon ambaliya daga kogin yankin Volta na kasar Ghana. Kana kungiyar kwadago ta kasa da kasa da haɗin gwiwar karamar hukumar Yambaka ta kasar Kamaru sun horar da matasa masu gudun hijira a cikin gida sana'o'in hannu domin dogaro da kansu. Kamar kowane daren ranar Alhamis, yau ma muna tafe da wato rahoto na musamman akan yadda wutar lantarki ta hallaka mutane 6 a wata ƙaramar hukuma a jihar Filato, Najeriya, wanda Zainab Babaji ne za ta gabatar. Akwai kuma labaran wasanni da Abdulwahab Muhammad zai kawo mana. To amma yanzu ga Maryam da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Alhamis, ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya faɗa wa dabban sojojin ƙasa na ƙasar cewa su zauna cikin shirin kai farmaki a zirin Gaza, duk da cewa jiragen saman yakin ƙasar sun ƙaddamar da sabbin hare-hare ta sama akan yankin da ke ƙarƙashin ikon Hamas. Gallant ya gana da sojojin ƙasa na Isra'ila da aka girki akan iyakar Gaza, inda ya faɗa musu cewa su kintsa su kuma kasance cikin shiri, amma bai bayyana lokacin da za a bada umarnin kai farmakin ba. Duk wanda ke hangen Gaza daga nesa yanzu zai ganta daga ciki, na yi muku wannan alƙawarin, a cewar shi. Isra'ila dai ta jibge dakaru 300 kuma fiye da haka akan iyakar ƙasar, biyo bayan harin bazata na tsallaken iyaka da kungiyar Hamas ta kai akan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ya yi sanadiyar kisan mutane 1,400, yawancin su farar hula. Jim kaɗan bayan sanarwar Gallant, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya fitar da wani bidiyo da ya nuna shi da sojojin ƙasar a kusa da kan iyaka, inda ya yi alƙawarin samun nasara. An tura injinan gyaran hanyoyi a faɗin yankin iyakar Rafa daga Masar zuwa zirin Gaza don shirin karɓar wasu kayan agajin jinƙai da aka jibge a mashigin Sinai na Masar, a cewar wasu majiyoyin tsaro biyu a yau Alhamis. Rafa ita ce mashiga guda ɗaya tak da Isra'ila ba ta iko da ita, amma ta daina aiki tun kwanakin farko na rikicin Gaza, biyo bayan farmakin da Isra'ila ta kai a ɓangaren iyakar Falastinu. Amurka da Masar dai suna ƙoƙarin ganin an cimma yarjejeniya da Isra'ila domin samun damar kai agajin jinƙai Gaza, kuma fadar White House ta faɗa a jiya Laraba cewa Isra'ila ta amince da ba manyan motocin agaji guda 20 damar wucewa, tare da fatan samun ƙarin motocin a nan gaba. Galiban mazauna Gaza su miliyan 2.3 sun dogara ne ga agajin jinƙai kafin sabon rikicin da ya ɓarke a ranar 7 ga watan Oktoba. Manyan motoci kimanin 100 ne ke kai agajin jinƙai yankin a kullum, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Motoci fiye da 100 ne ke jira a kusa da mashigar ta ɓangaren Masar a yau Alhamis, koda yake ba a sa ran kayan agajin za su shiga yankin kafin gobe Juma'a, a cewar majiyoyin tsaron Masar. A yau Alhamis, ministocin cikin gida na tarayyar Turai sun yi muhawara akan yadda za a shawo kan tasirin yakin da ake tsakanin Isra'ila da Hamas akan kasashensu, a daidai lokacin da ake ƙara fuskantar fargaba bayan wani harin bom da aka kai akan wani wurin ibadar Yahudawa a birnin Berlin da kuma kashe-kashe a Belgium da Faransa da ake zargin masu zafin kishin addinin Islama ne suka aikata. Jami'ai daga ƙasashe 27 na tarayyar Turai sun bayyana damuwa game da ƙaruwar hare-haren nuna kyamar Yahudawa da koyawa matasa tsatsauran ra'ayi ta yanar gizo da yin amfani da hanyoyin tura saƙonnin sirri da miyagu ko masu tsatsauran ra'ayi ke yi, da kuma buƙatar gaggawa ta korar mutanen da ke zaman haɗari ga jama'a a ƙasar. sai dai kuma kiraye-kirayen a ƙara ɗaukar matakan tsaro a faɗin ƙasashen yankin na haifar da fargaba yayin da tattaunawar da ake yi ka iya kawo cikas ga 'yancin kai da komo da yin taro a Turai. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojan Ukraine ta ce Rasha ta kai har-haren jiragen sama marasa matuki a kan wasu yankunan Ukraine hudu a cikin dare, amma makaman kariyarta na sama sun kakkaɓo tare da lalata galibinsu. Jiragen sama marasa matuki da makamai masu linzami guda 17 aka harba a kan cibiyoyin more rayuwa, farar hula da kuma wuraren soja a biranen Donetsk, Mykolaiv, Sumy, Dnipro da Zaporizhia, a cewar rundunar sojan a yau Alhamis. Sojojin sun kara da cewa dakarun Ukraine sun harbo jirage marasa matuki guda 3 da makami mai linzami guda 1, amma dai ba a samu wani rahoton asarar rai ba. A jiya Laraba, jami'ai a kudancin Ukraine sun ce wani makami mai linzami na Rasha ya taɓa wata unguwa inda ya kashe akalla mutane 2. Ayarin motocin Faransa na farko ɗauke da sojojin da ke janyewa daga Nijar bayan hamɓarar da gwamnatin Bazoum Mohamed ya isa makwabciyar ƙasar Chadi, a cewar sojojin Faransa a yau Alhamis. Motocin dakarun sun isa Jamaina, babban birnin ƙasar Chadi, ba tare da wata matsala ba bayan shafa kwanaki 9 akan hanya, abinda kakakin babban hafsan sojan Faransa Colonel Pierre Godelier ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran AFP kenan. Daga Chadi, sojojin za su tashi ta jirgin sama zuwa Faransa. Pierre ya ce an cimma nasarar tafiyar ta ƙasa ne da haɗin gwiwar sojojin Nijar. A makon da ya gabata ne dai Faransa ta fara janye dakaranta daga Nijar bayan hamɓarar da gwamnatin Bazoum Mohamed a watan Yuli, wanda ke da muhimmiyar dangantaka da Faransa a yankin, lamarin da ya jefa ayyukan Faransa a yankin na kudu da hamadar Sahara a cikin rudani.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu faro rahotannin mu daga kasar Ghana, inda kimanin mutane 20,000 ne ambaliyar ruwa a yankin Volta da ke kudu maso gabashin kasar, da wasu wurare na yankin Accra da ma jihar gabashin kasar suka wato ambaliyar ta kora daga gidajensu. Wannan ambaliya ta faru ne a lokacin da hukumar da ke kula da madatsar ruwan Volta mai samar da wutar lantarki a Ghana ta bude wasu hanyoyi domin rage ruwan da ya yawa a madatsar ruwan, wato gudun kada madatsar ruwan ya batse, lamarin da ka iya kai ga babban bala'i da zai iya lakume rayuka da dama, kamar yadda aka gani a ƙasar Libya a kwanaki da suka gabata. Ga dai wakilin Hamza Adam da ƙarin bayani.
Helena Buaje na ɗaya daga cikin mata masu juna biyu da suka dau kwale-kwale daga ƙauyensu mai suna a Chukwupe da ke yankin Volta zuwa wani ƙauye da ke makotaka da su domin a kula da lafiyarsu. Duk da shafe mintuna 20 cikin kwale-kwalen, Helen tare da kawayen nata ba su cimma burinsu na ganawa da likita ba, sakamakon rufe karamin asibiti da suka isa. Hakan na da nasaba da bude madatsan ruwa ta Akusumbu domin rage yawan ruwa a cikinta, abinda ya haifar da ambaliyar ruwa da ya sanadin rufe cibiyar. Helen na cikin damuwa matuka, saboda mijin nata ya gudu ya barta da 'ya'ya 4, kuma ba ta da kudi ga juna 2, kuma babu asibitin da za a kula da lafiyarta. Yau kwana 2 kenan bana jin dadin jikina, kuma tun lokacin da ambaliyar ruwa ta tilasa ficewarmu a gidajenmu, mijina ya gudu ya bar ni da 'ya'ya na 4, bani da kudin da zan kula da su. Kuma ga yanan na iso asibiti domin a kula da lafiyata, asibitin kuma an rufe tun da sahibanci abinci ba. A matsayina na mai juna biyu, kashin gaskiya muna cikin matsala sosai.
Na mai hun fame.
Kimanin mutane 20,000 ne masifar ambaliyar ruwa ta tilasawa barin gidajensu a yankin kudu maso gabashin kasar Ghana da wasu masugunai a jihar Accra da ma jihar gabashin kasar. Wannan matsala dai ta samu asali ne sakamakon ambaliya da madatsan ruwa ta Akusumbu ta haifar, wanda ya sanadin lalata gidaje da gonaki da ke gabar kogin Volta. mota ambaliyar ta haifar da kasewan ayyuka masu muhimmanci inda wasu mayankunan suka rasa ruwan sha da wutar lantarki an kuma rufe makarantu tare da cibiyoyin kiwon lafiya da dai sauransu mataimakin shugaban kasar Ghana Dr. Mahmudu Bawumia ya shedawa al'umman yankin da wannan iftila'in ya rutsa da su yayin da ya gabatar da ziyara a yankin cewa wannan iftila'in ita ce mafi muni da kasar ta taba fuskanta tun shekarar 1963
yes flooding disaster we have since 1963
To sai dai kafin ambaliyar hukumar kula da kogin Volta ta gargadi mazauna a yankin da su koma wani wuri na daban amma kuwa jinkiri wajen sauya musgunin ya janyo barna ta dukiya masu yawan gaske inji alkalumma abin fargaba a yanzu shine hukumar bincike yanayi ta kasa ta yi hasashen cewa an ci gaba da tafkar ruwan sama mai karfi fiye da wanda ma aka shaida yanzu a yankunan da wannan al'amarin ya shafa domin ganin ba fuskanci wannan matsala ba kuwa wata cibiyar da ke baiwa gwamnatin Ghana shawara kan sauyin yanayi tare da samar da abinci to Center for Climate Change and Food Security ta bukaci da gwamnati ta dau wasu matakai kamar yadda wani jami'i a cibiyar Jafar Dankobiya ya mini karin bayani
ya cancanci a ce mutanen da ke wannan yanki gwamnati ya san yanda zai yi ya samu su wurin da za su koma wannan dam da kanshi tunda mun fara samun ruwan da yafi damun yawa to dole ne gwamnati yayi kokarin bude wannan dam ya iya karbi daidin ruwan da muke samu a yanzu sa'annan wannan wuri da kanshi in muna neman taimako saboda ba mu iyawa mu kula da waɗanda suka rasa dukiyoyinsu to dole ne mu declare cewa mun samu abin da ake cewa state of emergency saboda mu samu taimako
sai dai tuni kungiyoyin ba da agaji da ma gwamnati suke ba da tallafi ga waɗanda wannan al'amarin ya shafa cike har da matakin taimakon manoma da kimanin miliyan 40 na dalan Amurka da gwamnati ta dauka to sai dai ba wannan musibar ambaliya ta madatsar ruwa a kusumbu kadai ne ke addaban al'umman kasar Ghana ba har da na madatsar ruwa ta Bagre Dam na kasar Burkina Faso wadda ke tilasta ficewar dubban al'umma a yankunan arewa mai nisan kasar a duk lokacin da aka Eta Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana
a gaida Hamza Adam to sai kuma wannan labari daga kasar Kamaru inda wato kungiyar kasa da kasa mai kula da harkokin kwadago da kuma wata karamin hukuma nan Yambaka a kasar Kamaru suka shirya horon suwa ga wato matasa wanda suka rasa matsugunan su a cikin gida ga dai wakilin Muhammadu Rabihu da karin bayani
kungiyar kwadago ta kasa da kasa da haɗin gwiwar karamar hukumar Yambaka sun ɗauki matakin horar da wasu daga cikin waɗanda suka rasa matsuguninsu ‘yan gudun hijira da kuma mazauna yankin sana’ar noma a ƙarshen wannan horon za su iya ɗaukan nauyin kansu Alfred Nunu mai horarwa ne yana mai cewa
yora la formation financière
ƙarshen dai wannan wato horo za mu sanar da su magudin da zai taimaka musu wajen yanda za su yi su kirkiro sana'an da za su yi sa'annan kuma su sanya za su yi su sarrafa kuɗin da wannan sana'an za su sama musu
wannan rukuni na matasa 25 za su shafe watanni biyu inda za a horar da su game da dabarun noma da kiwo fiye da haka za a saka musu ra'ayin kasuwanci Abba Umaru magajin garin Yambaka
Nous avons l'intention
mu dai manufan mu a karamar hukumar Yambaka shine taimaka ma waɗannan matasa to yanda za su mallaki sana'o'i wanda kuma a gaba zai taimaka musu dauki nauyin kansu su kuma ja ƴan baya da ba su samu wannan irin taimakon ba
waɗannan samfuran suna nufin haɓaka batun kasuwancin kowane mutum amma kuma har da kirkiran ayyukan yi
ina son rai cewa a ƙarshen wannan horo zan samu wato ilimi da zai taimaka mini wajen gudanar da wannan sana'an ba tare da fargaba ba
ta hanyar wannan horo manufar ita ce shuka iri na kasuwanci da noma ga matasa ban makasudin kungiyar ta ƙasa da ƙasa shine haɓaka samar da ayyukan yi masu kyau haɓaka kariyar zamantakewa da ƙarfafa tattaunawa ta zamantakewa a fagen aiki Muhammadu Rabiu Ɗanba muryar Amurka daga nan ga wandare cibiyar Adamawan Kamaru
to gaida Muhammadu Rabiu da wannan rahoto kada manta wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma lokaci ne da Zainab Babaji za ta kawo mana rahoto na musamman
A ƙarshen makon jiya ne al'ummar yankin Kabon a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa suka waye gari da ibtila'in tsinkewar babbar igiyar wutar lantarki a tsakiyar unguwar, lamarin da ya sanadin halakar rayukan mutane shida, wasu da suka jikkata aka garzaya da su asibiti. Habila Dasha, wani matashi a yankin na Kabon, ya ce wuta ce ta kama a transformer har ta kai ga kisan mutane shida.
Da wutan ya kupce, ya je transformer, sai daga transformer sai supply ma duka gidaje.
Ya bi waya kenan.
Yawa ya bi waya, so ya supply ma gidaje high voltage. So ko switch na fridge hasari ne. In ka je za ka kashe sai kama ka. So abin da ya faru kenan shine ta kakkama ko ikatako domin strength na wutan ya fi karfin bushashin abu ma. So ya kakkama wasu matasa har da yaya da kani, ya kama su har garai ya fita.
To zuwa yanzu mutane nawa ne ka gani da idon ka cewa sun mutu?
Mutanen da na gani da ido na guda shida, mata uku da maza uku.
Amma akwai wanda suke asibiti?
Akwai mutane uku da muka bari, amma da mun iso gida daya ya dawo gida shi ya samu soki.
Shi ma Dauda Jatau, ɗaya daga cikin shugabannin matasan da ke kula da wutar lantarki a yankin na Kabon, ya ce babbar matsalar ita ce yadda kamfanin rarraba wutar lantarki ta Jos, wato JED, ba ta kula da yadda wayoyin lantarkin suke tun daga cikin transformer har saman kan pole.
Muna roƙon Allah kar wani abu ya sake faruwa, amma abin shi ne gaskiya wayannan JED ɗin suna da ɗan damuwa. Damuwan shi ne sukan zo lokacin duba transformer, amma ba su duba maintenance na overhead wutan, shi wannan 11 da ake kiran shi na saman. Because there was a day na zo wurin yudo na maina da shago nan, sai na ce mishi kaga wannan wutan yana nan very open, wata rana fa zai zama damuwa. Sai shi ya ce shi ma ya gani, amma yana musu magana wani lokaci suka ga sun wuce kan basu damuwa. To wani lokaci zan ce laxity ne daga wayannan mutanen, ko da shi kuma san to sai zai faru ya faruwa, amma sai ka taimake kanka sannan Allah ya taimake ka. Kinganiku. So these are the kind of things that ni ina son gwamnati ta ma ita JED fada kai domin su yi me su taso su yi to their responsibilities, a samu an gyara an duba wayannan abubuwan. Yan makoso tsayin zai zo ba, kinga zai zo da ɗan sauki, ba zai involve life na mutane ba.
Amma da yake kuna kwamiti na wannan wuta, kun taɓa nuna musu idan ka ga yanda pole ɗin nan ga sunan igiyoyi barkatai, kun taɓa nuna musu cewa ya kamata a samu a tsaftace shi saboda irin wannan lokaci?
So nawa muna yi akai akai muke zuwa, ko da shike issue da ta ya taba kai mu wurin su saboda maganan wuta kudi na yawa na sa as a community mutane suna complain ba a samu wuta. Wani lokaci aka mana wuta sai da dare, wuta sai ga wuta zo da dare, wani lokaci ya yi karfi ya fi mutu ya fi karfin abun jama'a. So mun musu magana mun ci musu, mun muna so ko da shike akwai masu business muna so a dinga kawo mana wuta da rana. These are the things that mun je mun discuss su, amma kuma sai sun fara ce mana cewa su sai da su ba ma wanda suke ba su wurin ba ma biya kudin wuta inda ya kamata, wasu suna ba ma business premises kamar su terminal su ta fara balewa suna ba su wuta saboda me za su suna rimiti musu kudin wuta inda ya kamata, mu ba ma ba su sai sun lokaci suna aro wuta daga wani gefe sai su ba mu da daddare. Kin gane ko? To gashi kin ganda idonki wutan yana nan wani lokaci barkace ne kawai ba adana su, most of din da ya faru wannan rashin maintenance.
Shi ma Manfred Yam, wani mai ruwa da tsakiya yankin, yace sau da dama suna kaiwa rahoto kan rashin kula da wayoyin wutar, amma ba a ji su ba, dan haka suke roko a ƙara musu wani transformer.
Yankin duba da wayan ya samu bridge, katako ne ya kare, ya kamata replacing nashi tun da katako ne. Gaba da kusa da gurin church ma katako ya kare shekaru biyu da suka wuce, mu yi magana san challenge haka. Yanzu kin wuce kin gan katako ne, amma daidin pole nan metal ne tun 80s aka sa shi. Yanzu din muna da gawaki guda shida. To abun da muke bukata apart from cewa transformer nan ya dan kwambi yana nima a kara expansion, tun da yi expansion zuwa nan sai gidan su bosha, ya kamata a kara wani a tunan kasa so da ya rage ma wannan aiki. Dan wayoyin da dama sun dan juma, in ya zama dole a canja su. Na biyunsa kuma kara yi a doka abun ya yi siyasanci da shi, ko kuma a yi zakin baki ma mutane ba, a zo a duba abun da za a canja ma mutane a taimako. Domin akwai mutane da yawa da suna cikin asibitoci yanzu da kuma ku mutane da sun yi asara kayayyaki a cikin shago abun da ya kamata da tun tun an duba shi yanzu dole ne zan spending kudi sosai fiye da yanda din da da mun san ana zama da Nepal ne da akan zo sa dan yi kwana biyu a yi hira da wato community meeting kenan downtown hall meeting sai a ji ra'ayin jama'a amma tun da an zama amel da shi jet ba su zuwa sai dai a zo a karba kudi koya
kamfanin rarraba wutar lantarki ta JED ita ce ke samar da wuta a jihohin Plateau, Benue, Bauchi da Gombe Injiniya Hamisu Wakili Jigawa jami'in da ke kula da sashen injiniyoyi na hukumar mai shalkwata a Jos ya jajanta wa waɗanda ibtila'in wutar lantarkin ya shafa.
Wannan abu ne wanda yake ya shafi rayuwa a matsayinmu na 'yan adam dole ka tausaya ma wanda ya rasa rayuka wanda ya asara na dukiya da sauransu dole ka tausaya mishi dole mu tausaya musu na ga larurar ta faru da su.
Injiniya Hamisu Wakili Jigawa ya kuma ba da shawarwari kan yadda al'umma za su kare kansu daga fadawa ibtila'in wutar lantarki.
Idan aka kula wannan hadari da ya faru a yankin Kabong, wani abu ne wanda yake ya shafi wasu rukuni na al'umma, ba gaba ɗaya al'ummar wannan yanki ya shafa ba, duk da cewa abin ya kasance cikin dare, amma yawayawanci waɗanda abin ya shafa ko ya musu barna ko ya musu sanadiyar rasuwar rayukansu mutane ne wanda lokacin da abin ya faru suka yi yunkurin zuwa su cire wasu daga cikin kayayyakinsu na wuta daga jikin inda yake kuma zaka ga cewa ko waɗanda ya mabarna a gidajensu akwai abin da muke ganin cewa mai yiwuwa kila ginin su bai shi da shi bai mallaka ba matsayin mataki na abin da ya kamata ya zama to yana da shi wanda zai bada kariya idan irin wani abu makamancin irin wannan ya taso ko ya faru ban san inda zan fassara shi da Hausa ba amma akwai wani abu wanda ake cewa art leakage circuit breaker ELCV wanda ita tana nan da zaran ta ga cewa wutar wannan tana conducting tana tafiya inda za ta iya grounding din mutum to za ta kashe wutar gidan gaba daya kuma zai iya saving maka appliances dinka zai iya maka saving din ko wani abu wanda yake wanda na kayan wutar ka wanda ya shafa so wanda ya kamata ya zamanto cewa mutane sun kiyaye
amma kusan za a ce hurumin ku ne ku dinga fadakar da mutane ko kuma ku bibiya ku ga cewa menene mutane suka sa da menene ba su sa ba musamman waɗannan wayoyi da suke gifta kan gidajen mutane ba haƙin wannan hukuma bane ta duba ko kuma ta nuna ma mutane cewa ga yanda ya kamata ku sa waɗannan wayoyi
to haka ne wani daga cikin wani bangare na wannan abin haƙin mu ne tabbas amma zaki ga cewa yawayawanci mutane suna zuwa suna ginin nukan nan ne a ƙarƙashin layin wuta wanda wani sai ya gama ginin ma zaka gani cewa a ƙarƙashin layin wutar yayi ba lamu kadai ba har babban layi na transmission zaka samu mutane suna gini a ƙarƙashin sa wannan wani abu ne wanda yake sai gwamnatocin jihohi sun sanya hannu sun hada hannu da mu kafin mu iya cimmawa zuwa tambayar ki na cewa haƙin mu ne mu duba mu gani cewa mutane sun samar da abin da ya kamata na inganci haka ne amma muna da iyaka akwai wani abu da wata hukuma da aka kwance wasu wanda aka ce su suke da haƙin su tabbatar mu yawayawanci a jikin mita muke tsayawa duk wutar da zamu ba mutane muna tsayawa ne bakin iya mitar mu abin da ya wuce mita ya shiga cikin gida ban mu da hurumi amma wanda ya duba maka wayarin din gidanka shi ake ba mu wa license kuma mu da shi muke hurda muna ba shi form ya cika ya tabbatar mana cewa yayi testing din dukkanin wani wayarin na gidanka ya tabbatar da ingancin shi ya buga stampi ya ba mu cewa shi ya tabbatar da wannan NEMSA din wannan da take kula da electrical safety su suke bayarwa kuma mu da su muke dogaro mu tabbatar cewa registered engineer ko kuma licensed electrical contractor yayi stamping din form da muka bayar ya tabbatar mana cewa yayi testing wannan gidan kuma yana da inganci kafin yazo ya kawo shi yasa wani lokacin zaka ga cewa ana samun hadarin wuta amma aka bibiya sai mu ci to ina form da ka cika lokacin da zaka samu wuta waye ya tabbatar da ingancin wannan
Injiniya Hamisu Wakili Jigawa kenan jami'in da ke kula da injiniyoyin da ke aiki a kamfanin rarraba wutar lantarki ta JED a Jos Al'umar yankin na Kabonde sun buƙaci kamfanin JED da ta biya diya wa iyalan waɗanda suka rasu da kuma ɗauki nauyin jinyan waɗanda suka jikkata Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
To madalla a gaida Zainab Babaji da wannan rahoto na musamman kuma Allah ya kama gabata To yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku
wasanni a takaice saurare muna murna da kumfarin ciki saboda samun damar kamo tashan sashen masunan gidan rediyon mu da Amurka a wannan lokaci da muke wato shirin labaran wasanni da ni Abdulhamid Muhammad ke shiryawa da kuma gabatarwa daga birnin Bocin Yakubu. A shirin na daren yau za ku ji sunayen kasashe guda bakwai waɗanda hukumar kwallon kafa ta haramta musu shiga gasar kwallon kafa a shekarun baya. Daidai da farko za ku ji cewa ana ganin Lionel Messi ya kama hanyar lashe kofin Ballon d'Or na takwas wanda ake sa ran bayarwa a ranar Litinin mai zuwa 30 ga watan nan na Oktoba a birnin Paris na Faransa. Har ila yau dai a ɓangaren mata kuma an labarto cewa 'yar wasan tsakiya ta club ɗin Barcelona mai suna Aitana Bonmati ita ce ta yi nasara da gabatar da ita a ɗakin gudanar da bukukuwa da ake kira Chalettes Theatre. Ita dai Bonmati 'yar ƙwallon ƙafa ce ta ƙasar Sipaniya. Halin da ake ciki kuma shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya Gianni Infantino ya bayyana baƙin cikinsa da kuma kaɗuwa saboda harbin wasu 'yan ƙasar Sweden guda biyu da aka yi a birnin Brussels na ƙasar Belgium kusa da filin wasa na birnin Brussels. Ƙasashe guda bakwai ne a tarihin ƙwallon ƙafa na duniya wanda hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA ta hana su shiga gasar neman cin kofin ƙwallon duniya. Ƙasashen ko su ne ƙasashen Jamus da Japan an hana su shiga wasan ne a shekarar 1950 bayan da aka soke gasar a shekarar 1942 zuwa 1946 sanadiyar yakin duniya na biyu. Don haka an sake dawowa da gasar shekarar 1950 amma aka hana kasashen Jamus da Japan din sabili da irin rawar da suka taka a yakin duniya na biyu. Sai kasar Afirka ta Kudu wanda kasashe da dama suka kaurace mata sabida salon mulki na launin fata. Da farko dai hukumar FIFA ta dakatar da kasar a shekara ta 1993 kafin daga ba ta kore ta shekarar 1976. Kasar Afirka ta Kudu ta gudanar da kwallon kafa ta duniya a shekarar 2010. Kasar Mexico an dakatar da ita na tsawon shekaru biyu saboda yin amfani da 'yan wasa guda hudu da suka wuce shekarunsu da ake kayyade a shekarar 1990 da aka dakatar a shekarar 1994 saboda ha'incin mai tsaron gida Roberto Rogers da ya yi a sa'ilin da suke fafata da kasar Brazil a shekarar 1989. Ya nuna cewa wani dan kallo ya jefe shi da wani karfe da ya ji masa rauni kenan kuwa ya boye reza ne a cikin safarsa ta hannu da ya kwazumi kansa da ita baya ga dakatarwar hukumar FIFA ta hana shi wasan kallo na har abada. Sai kuma kasar Myanmar shekarar 2006 saboda janyewa da ta yi a gasar yawancin canta shiga cin kofin duniya da za a buga a kasar Sudan bayan dakatarwar an ci taronta na kudi dala 23,500 sai kasar Rasha saboda afkawa kasar Ukraine da yaki da aka hana ta shiga gasar a shekarar 2022 ba ta shiga gasar kwallon duniya da ya gudana a kasar Qatar ba. Yohan Muhammadu na Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
A yau Alhamis ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya fadawa dabban sojojin ƙasa na ƙasar cewa su zauna cikin shirin kai farmaki a zirin Gaza. Daga cewa jiragen saman yakin kasar sun kaddamar da sabbin hare-hare ta sama akan yankin da ke karkashin ikon Hamas. Gallant ya gana da sojojin kasa na Isra'ila da aka girki akan iyakar Gaza inda ya fada musu cewa su kintsa su kuma kasance cikin shiri amma bai bayyana lokacin da za a bada umarnin kai farmakin ba. An tura injinan gyaran hanyoyi a fadin yankin iyakar Rafa daga Masar zuwa zirin Gaza don shirin karbar wasu kayan agajin jinkai da aka jibge a mashigin Sinai na Masar a cewar wasu majiyoyin tsaro biyu a yau Alhamis. Rafa ita ce mashiga guda ɗaya tak da Isra'ila ba ta iko da ita amma ta daina aiki tun kwanakin farko na rikicin Gaza biyo bayan farmakin da Isra'ila ta kai a bangaren iyakar Falastinu. Amurka da Masar dai suna kokarin ganin an cimma yarjejeniya da Isra'ila domin samun damar kai agajin jinkai Gaza.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren. Sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Fiona Wamai wanda ta shirya ta kuma ba da umarni, sai injiniyanmu na wannan daren Mr. David Babayako Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Wassalam.